Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraro bukai kin ka sake dawowa a shirinmu na hanci. Yau ranar Talata 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko za ku ji cewa hukumomin Nijar sun yaba hukumar Custom Code 1 ta kasar bisa namijin kokari da take yi. Kama kowace ranar Talata za a ji shirin yan kasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari. Da shirin na wannan makon zai haska fitila ne a kan yadda matakin Najeriya na kashe lantarki ga jamhuriyar Nijar ke mummunan tasiri ga rayuwar tattalin arziki da sana'o'in al'ummar ta Nijar. Sai kuma sharhin jaridin Nijar. Amma kafin nan ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Litinin sojojin Isra'ila sun fitar da wani faifan bidiyo da hotuna da suka ce yana nuna wasu makaman da kungiyar Hamas ta aje a ƙarƙashin asibitin ƙananan yara a Gaza, ta kuma ce ga dukkan alamu an aje mutanen da aka garkuwa da su a wurin. Mai magana da yawun rundunar Rear Admiral Daniel Hagari ya ce sojojin sun gano cibiyar bayar da umarni ɗauke da tarin makamai da suka haɗa da gwamnati da rigunan ƙuna baƙin wake da sauran bawamai da mayakan Hamas suka aje a ƙarƙashin asibitin Rantisi. Asibitin kula da ƙananan yara da ke kwada ƙwararrun likitoci masu kula da cutar daji. Faifan bidiyon ya nuna wasu abubuwan da ke zama na yau da kullum, ciki har da wani ƙaramin ɗakin dafa abinci da kuma wani rami da ke kusa da shi wanda aka ce ya kai gidan wani babban kwamandan sojojin Hamas. A ɗaya bangaren kuma, Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗin cewa al'amarin jin kai a zirin Gaza na ƙara taɓarɓarewa, domin kuwa motocin dakon kayan agaji za su daina tafiya nan da zuwa Talata idan ba a samu ƙarin man fetur ba. Rijiyoyin ruwa sun daina aiki, ga kuma katsewar hanyoyin sadarwa. Shugaban ofishin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya a gabashin Kudus, Andrea Di Domenico, ya faɗa manema labarai ta hanyar wani taron bidiyo. Tsagaita wuta don jin kai da samar da man fetur da kayayyakin da ake bukata, duk waɗannan ya kamata su faru a yanzu. Suna fuskantar ƙurewar lokaci kafin su fuskanci wani babban bala'i. Ya ce manyan motoci 76 ɗauke da abinci da magunguna da kayayyakin kiwon lafiya da ruwan sha da barguna da sauran kayayyakin gaggawa sun tsallaka daga Masar zuwa Gaza a ranar Lahadi. Amma ya zuwa yau Talata za su iya tsayawa idan ba a samar da man fetur ɗin da ake bukata cikin gaggawa ba. Jiya Litinin an sassauta cutoci a ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a faɗin duniya, ciki har da hedikwatar hukumar ta New York, yayin da ma'aikata suka tsaya cikin shiru don jimamin abokan aikin sama da 100 da aka kashe a Gaza a yakin Isra'ila da Hamas. An sassauta tutar Majalisar Ɗinkin Duniya mai launin shuɗi da fari da ƙarfe 9:30 na safe agogon kasar a ofishoshin Bangkok da Tokyo da Beijing, tare da sauran wuraren Majalisar Ɗinkin Duniya. Sakatare Janar Antonio Guterres ya jagoranci jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya wajen yin shiru na minti ɗaya a hedikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da agogon ya kai ƙarfe 9:30 na safe a birnin New York. Tunda aka fara wannan rikici, sama da ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimaka wa Falastina 100 ne suka rasa rayukansu, kamar yadda ya wallafa a shafin X wanda a baya aka fi sani da Twitter, tare da hoton manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da ke tsaye cikin shiru.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Hukumomin Custom Code 1 na kan iyakar Nijar da Najeriya sun yi nasarar kame wasu muggan makamai da kuma miyagun kwayoyi, ciki ko har da alburusai da ake amfani da su domin tarwatsa taro ko tankokin yaƙi, abin da ya sa hukumomin ƙasar aikata wakar gwamnan jihar Tawa da ya je ya kai musu jinjina ta musamman. Daga birnin Kwanni ga rahoton da wakilin mu Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Iyakar Nijar Najeriya gefen birnin Kwanni na ci gaba da ɗaukar hankula ta la'akari da irin ababen da ke nasaba da matsalolin tsaro da ke faruwa a baya-bayan nan a wannan yankin. Kuma a cikin wannan halin ne jami'an Custom Code 1 na wannan iyakar suka sarbe miyagun kayan yaƙi da miyagun kwayoyi, ciki ko har da albarusai da ke iya tarwatsa taro ko tankokin yaƙi. yaki kamar yanda shugaban askaran Kostom Kodwan na jahar Tawa ya bayyana a wani biki da gwamnatin jahar Tawa ya shugabanta da sunan shugaban kasa General Brigadier Abdurrahman Chani.
Mutane wanda ba su san kasa ba su san kansu ma za a ci ba su tabi hanya wanda ya kamata su zo sai dai su bi daji suna dauko muggan kwayoyi da kaya wanda ba so kamar yanda kuka gani yanzu kun gani wannan dispositive complaint sabili da haka muna bisa ga abokan aiki mu da rana muna ce musu su bude ido sosai saboda a san abin da ke shigowa cikin kasa da abin da ke fita to sabili da haka abokan aiki na gidan duwan na kwanni sun yi aiki wanda ya kamata a yaba musu to shi amuharin gubernator de la region de Tawa colonel major Moshawaye ya dauki niyya ya zo ya gaishe su ya gode musu kuma ya kara musu kuzari bisa ga aikin da suke yi ina son in kwatanta ma mutane aiki wannan da suke yi ba su dike shi ba aiki ne wanda ake yi tare da hadin kan sauran sojoji FDS kenan da suke tare da musu na aiki
shi ma gwamnatin jahar Tawa manjo kanal Umaru Tawaye a cikin halishan turancin Faransa ya yabawa jami'an na custom da dukkan jami'an tsaro da ke sun tri akan wannan iyaka inda yace ina yaba muku game da wannan jan kokari da kuka yi kuma shugaban kasa General Brigadier Abdurrahman Chani ya isar da sakon gaisuwa zuwa gare ku tare da Prime Minister Lamin Muhammad Zen don kun san fa suna kallo sosai duk abin da ke kai ku mu a cikin wannan kasar da ya shafi sha'anin tsaro da ma samarwa gwamnatin wannan kasar kudaden shiga Albarkacin zuwan gwamnatin jihar Tawa a gidan custom na iyakar a birnin Kwanni ya yabawa jami'an custom din da sauran jami'an tsaro a ƙarƙashin jagorancin Inspector Principal da Duan Alhaji Muhammadu Bashir da suka yi nasarar cabke waɗannan kayan yaƙi da ake amfani da su domin cutar da al'umma a wannan iyakar kusan cewa jami'an tsaro na ci gaba da wurgaga mata idanu domin toshe dukkan wata kafa da barinta ke iya zama illa ga sha'anin tsaro a wannan kasar Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako karen zai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu ga Sarfi Hashim Gumal dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Kafin isowar shugaban kasar China Xi Jinping birnin San Francisco a ranar Laraba don halartar taron kolin kungiyar APEC masu zanga-zanga da masu rajin kare demokradiyya sun bayyana damuwarsu game da China da Xi da ba kasafai ake bayyana su a kasar ko a yankin ba. Ana sa ran taron zai hada da shugaban Amurka Joe Biden da Xi a ganawarsu ta farko ido da ido. Tambayan da suke magana a gefen taron G20 da aka yi a Bali na kasar Indonesia. A watan Nuwamba shekarar 2022 shi ya kai ziyara Amurka ta ƙarshe a watan Afrilun 2017 lokacin da shugaban ƙasar na wancan lokacin Donald Trump ya karɓe shi yana mai cewa su biyun suna da alaka mai kyau a lokacin da Trump da shi suka hada a taron G20 da aka yi a Osaka na ƙasar Japan a watan Yuni 2019 yakin kasuwanci ta tabbarewa kare haƙin dan adam ya sa dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu mafi girman tattalin arziki a duniya ta tsami. Tsohon Firaministan Birtaniya David Cameron ya sake komawa bi gwamnati ba zato ba tsammani a matsayinsa na sakataren harkokin wajen Birtaniya bayan wani sauyi da aka yi a majalisar ministocin kasar da wata zanga-zangar da aka yi a ƙarshen mako da ta hargitsa siyasa a birnin London. Ya ga James Cleverly wanda yanzu ya zama sabon sakataren cikin gida na Birtaniya. Bayan da Prime Minister Rishi Sunak ya kori Sula Brabman a ran Litinin. Cameron ya yi murabus a matsayin Prime Minister a watan Yuni 2016 bayan da Birtaniya ta kada ƙuri'ar ficewa daga tarayyar Turai a zaben raba gardama da ake kira Brexit. Ya yi yakin neman ci gaba da zama cikin kungiyar EU amma masu jefa ƙuri'a sun zaɓi ficewa da tazarar kashi 52 cikin 100 zuwa 48 cikin 100. Daga ƙarshe 'yan tawaye daga yankin Oromia na ƙasar Habasha sun faɗa jiya Litinin suna Tanzania domin tattaunawa zagaye na biyu da gwamnatin ƙasar Habasha domin ƙoƙarin kawo ƙarshen faɗan da aka shafa shekaru da dama ana kubzawa. Tattaunawa ta zo ne sama da watanni 6 bayan tattaunawa farko da aka yi tsakanin kungiyar tawayen Oromo Ola da gwamnatin Habasha da ta kare ba tare da cin wata matsaya ba. Likicin da ya barki a shekarun baya-bayan nan ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane da raba dabbai da muhallansu a yankin mafi yawan al'umma a ƙasar Habasha. Wani jami'in da ke kusa da masu shiga tsakani wanda ya nemi a sake sunansa ya ce an fara tattaunawa ne a makon jiya a birnin Dar es Salaam na ƙasar Tanzania, kuma ƙungiyar IGAD ta yankin Afirka ce ke jagorantar tattaunawar. Gwamnatin Habasha ba ta amsa buƙatar jin ta bakinta nan take ba.
Gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
An ƙasa da hukuma.
Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace, shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuli zan gabatar.
Muna neman ECOWAS da waɗanda sojoji a gyara muna a kai waɗanda ƙarshen matsaloli. Gaskiya tiloli da duk wani mai aiki da wuta, muna neman a diba muna harakokin na wala zazzauna namu. Yanzu da watan azumi ya gabato ga ƙasashe namu irin wanda zahi da ake yi. Gaskiya muna kira ga ainihin ƙungiya ta CDAO da su dibi Allah, su dibi al'umma Nijar, saboda ba al'umman Nijar ne suka yi juyin mulki ba.
Yau shirin zai haska fitila ne akan yadda matakin Najeriya na katse samar da lantarki ga jamhuriyar Nijar ke mummunan tasiri ga rayuwar al'ummar ta Nijar. A dakace mu.
Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya ka ga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina ya yayya ko neman magana sai an so yuna an daina.
Madalla, Masu rayuwar al'ummar jamhuriyar Niger na ci gaba da korafi tare da kokawa akan mummunan tasirin da matakan kungiyar ECOWAS ko CIGEAO ke yi akan rayuwar su ta yau da kullum musamman harkokin tattalin arziki da sana'o'i. Cikin ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata ne jami'an sojan kasar karkashin jagorancin General Abdulrahman Siani suka kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum kuma suke ci gaba da tsare da shi. Matakin sojojin na kifar da gwamnatin demokradiyya ya sanya jamhuriyar ta Niger na fuskantar takunkumin tattalin arziki daga kungiyar kula da al'amuran tattalin arziki ta nahiyar Afirka ta Yamma wato ECOWAS, al'amarin da ya sanya Najeriya da ke bautaka da Niger din rufe kan iyakokinta da kuma katse wutar lantarki da take samarwa ita jamhuriyar Niger din. Yanzu haka dai al'ummar ta Niger na kokawa akan kuma bayan da wannan takaddama ke haifar musu musamman ta fuskar tattalin arziki, kasuwanci da kuma sana'o'i. Abokin aiki Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya hada mana rahoto akan yanayin da ƴan Niger din ke ciki.
Duk da shiga wannan matsalar, hukumomin kasar sun ayyana amfani da tashoshin watsa wutar lantarki da juna masu amfani da gas ko man diesel da tashoshin watsa wutar lantarki da kasar ta karfafa a wurare da dama da ke aiki da hasken rana. Wani daga cikin ɗan kasar ya soki lamirin ECOWAS cewa da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka da ma makwabtan kasar ta Niger da jefa ta cikin wannan halin.
Sunana Muhammadu Sani Adamu, ko kai ɗan kasuwa ne, ko kai ma'aikaci ne, ko kai aiki me kake yi? Wannan harkar wuta ta sha kuwa kuma gaskiya abin mu ya zo da mamaki sosai, ganin cewa kamar yanda muka sani tun Niger kamar wuta ce wadda aka yi yarjejeniya da kasar Najeriya kan cewa kada Niger ta haka ainihin damkinta saboda kada ruwan su kyauce a Najeriya, ko kuma ya zama to ruwan yanzu za su wuce a cikin Najeriya ba su yi karhin da Najeriya ta samu ta ba. Aka hana mu Niger yin wannan da nufin idan an kare za a ba Niger wuta Najeriya ita ma ta yanke wuta, amma kuma kaga yanzu kas an zo rana kai tsaye an yanke wutar ka duba likita akwai aikace-aikace wanda ake yi da wuta wanda in an samu an ɗauki wutar aka iske marshi lahiya ya shiga cikin wani hali. Mu duka ga munan misali ƴan kasuwa ne, yanzu ga watan azumi ya gabato ga kasashe namu irin wanga zafi da ake yi. Gaskiya muna kira ga ainihin kungiya ta CIGEAO da su dibi Allah, su dibi maktaka, su dibi al'umman Niger, saboda ba al'umman Niger ne suka yi juyin mulki ba. Kenan wannan abu al'umma ne, wannan yanki wutar al'umma ne ya shafa, wannan takunkumi talakawa ne annan suna wahala.
Yan kasuwa da sauran masu sana'o'i sun ci gaba da kokawa game da halin da suka samu kawunan su a ciki watanni hudu a halin yanzu, kamar yanda wani mai sana'ar kayan sanyi ke yi mini karin bayani.
Sunana Muhammadu Mustafa, birnin Kwanni. To lalle kayan sanyi nan yanzu muna yin shi babu wuta, to abubuwan dai lalle suna dan dodama ba da muke so ba, amma muna fatan nan gaba insha Allah illa hizan komiya daidai ta da addu'o'in mutane tunda abubuwa zakwa da su kuma huciya suka yi. To muna fatan nan gaba da muka cewa ya Allah ya sa mu ji dadi, ya ba mu lafiya zaman lafiya cikin wannan kasa da sauran abubuwa da na ta'ammuli.
Shi ko wani tenor da tsaro da shi ya bayyana min cewa rashin wutar nan ya jefa su a cikin halin lahaula'i.
Ni na nura tayar muna aiki da wuta, amma wutan nan gaskiya nan da kusan wata hudu gaskiya wuta waɗanga matsaloli da ta samu gaskiya muna cikin hawalai wallahi zamanan na muke. Yanzu daga cikin yini da ana ba mu ita ta awa 6, to yanzu akasari wallahi ko awa 1 zuwa 2 na suka su sako mana su doke mana lemuwa ga muna neman ECOWAS da waɗanga sojoji a gyara muna akai waɗanga ƙarshen matsaloli. Gaskiya teloli da duk wani mai aiki da wuta yanzu dai zaman da akai gaskiya akwai matsaloli na wuta, muna neman adiba muna harakokin na wala zazzauna na muke wanzar mata wuce, amma yanzu haka wuta babu wuta don rabon mu da wuta tun jiya karhe 2 har yanzu babu wuta zazzauna na muke wallahi ga mun yanzu haka ma duk mai yanka muna jiran wutar na ta kuran mu ci gaba da ayyuka. Yone yana da karhin sayan guru, wani bai da karhin sayan guru, mu dai gaskiya duk muna cikin masu rauni
nan ne mu kuma Allah ya sune hayawa daga ciki
wannan matsala ta hotel lantarki da tasayan kasar yin kira da ma neman kasar ta yi fatali da dukkan wata yarjejeniya da tarayyar Najeriya a wannan fanni na watsa hotel lantarki a kasar domin ta kokarta kammala dam dinta na kandaji don ta samu hotel lantarki ta kanta da kanta
so nan gaba a cikin shirin zamu ji fashin baki daga masana harkokin diplomasiya game da hanyar warware wannan matsala
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sa
masare Professor Kamil Sani Fage na Jami'ar Bayero Kano a Najeriya na cikin masana harkokin siyasar duniya da lamuran diplomasiya yayi fashin baki akan yadda yake ganin za a warware wannan takaddama tsakanin mahukuntan jamhuriyar Niger da shugabannin kungiyar ECOWAS wato Sijawo amma ya fara ne da yin tsokaci akan abin da ya kira raunin shugabannin Afrika
wannan kikaka da ake fama da shi yanzu a tsakanin kungiyar hadin kan tattalin arzikin yammacin Afrika da Najeriya bangare daya da kuma kasar Niger a daya bangaren abu ne wanda ya nuna raunin irin siyasar kasa da kuma hangen nishin shugabannin wannan nahiya tamu da farko dai ita kungiyar ta yi babban kuskure da ta yi zaton ta yi kuma gaggawar daukan wa'annan mataki na cewa za ta yi dauki matakin soja a kan Niger maimakon ta abun ta hanyar diplomasiya da siyasa yadda za a warware ita kungiyar ta kai kanta lungu sannan na biyu kuma tafi mai kora shafawa domin waɗanda suke kanwa uwar gami a kin wannan juyin mulki na Niger ita ce Faransa da kuma Amerika su kuma ECOWAS an tunzuro su ko an zugo su suka dau wannan mataki musamman ita Najeriya wacce ta dauki matakin halife iyaka da kuma datsa wutar lantarki ga Niger to wannan abubuwa da aka dauka a gaskiya wannan cankaci kare da ake ciki a yanzu kawai dan kadan ne na irin matsalolin da za a samu muddin ba zama aka yi a nemi warware wannan badakala ta fuskar diplomasiya da siyasa ba kuma sai mu nan yan Afrika da ECOWAS din mun yi kokari a matsayin kanmu mun dauki matakin duk da yan Niger suna jin jiki mu ma yan kasuwar mu ai suna jin jiki musamman masu yin harkar cinikayya da wannan makota namu da haka abu ne wanda zai yake shafar mu kamar yadda yake shafar su sannan kuma mataki da muka dauka na yanke wutar lantarki abu ne wanda a nan gaba mu Najeriya zai ku shafa sai mun dau mataki ita na farko kungiyar ECOWAS ta dawo daga wannan rakiya ta zo ta bude hanyar diplomasiya da siyasa a zauna
Professor Kamilu Sani Fage kenan na Jami'ar Bayero Kano a Najeriya kuma shine cikamakin shirin yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwali Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da watan sunta za su yi sha'awa su yarje ta
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mumuna Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa shugaban majalisar CNSP ya buƙaci gudunmuwar sarakuna da shugabannin addinai a yankurin neman mafitar rikice na can dake tsakanin Niger da Sierra Leone. Jaridar ta ce da yake bayani a madadin takwarorinsa a ƙarshen ganawarsu da Janar Chani mai martaba sarkin murya Alhaji Mutari Musa ya ce sun ɗauki alƙawarin ganar da al'umma muhimmancin bada gudunmuwa wa asusun tallafin da aka kafa.
haka shi ma jagoran mabiya addinin Kirista Monsignor Laurent Lompo a ƙarshen wannan ganawa ya ce Janar Tani ya buƙaci shugabannin addinai su ci gaba da addu'o'i domin ƙarfafa zaman lafiya a ƙasa. Jaridar IRNFO na cewa jami'an tsaro a mahakar zinaren ƙauyen Kwandago da ke jihar Maradi na sakaci da aiki a mahakar da gwamnatin Nijar ta rufe tun a watan Nuwamban 2021 sakamakon yadda rami ke ruftawa yana hallaka mutane. Jaridar ta ce an gano cewa masu haƙar sinare kambin dare suna gudanar da ayyukansu a kan idan jami'an da aka girke a wurin domin tabbatar da doka da oda. Abin da ke nufin akwai wata harƙallar da ke wakana. Dalili kenan gwamnan jiha Controller General Isuhu Mamman ya yi tattaki zuwa mahaƙar inda ya yi kashedin ƙarshe ga jami'an tsaro. Yana mai cewa yana da masaniya akan dukkan abubuwan da ke faruwa. Misali ko a makon da ya gabata an tsallaka da tarin zinare daga mahaƙar ta Kwandago zuwa Najeriya. Jaridar Lankitar ta ce an shiga tababa dangane da sahihancin sabuwar hukumar yaƙi da cin hanci Koldef, wacce gwamnatin riƙon ƙwarya ta kafa da nufin farautar mahandama. Fayyace sunayen mambobin hukumar ke da wuya. Muhawara ta kabre a tsakanin jama'a a bisa la'akari da rashin ƙwarewar da dama daga cikin waɗannan jami'ai, yayin da wasun kuma ake ganin ba za su yi adalci ba kamar yadda wasun ke da balshe a dokance. Jaridar ta ce galibin 'yan Nijar na fatan ganin hukumomin CNSP sun gaggauta aiwatar da tankaɗe da rauraya domin cashe aya da tsakuwa kafin ƙaddamar da ayyukan hukumar mai alhakin tsaftace sha'anin kuɗaɗe. Muƙarƙare da jaridar Le Canard de Chine, wacce ta ruwaito cewa ana can ana ci gaba da gwamza yaƙi tsakanin sojojin Mali da haɗin gwiwar ƙungiyoyin 'yan tawayen CSP-PSD da ke arewacin ƙasar. Jaridar ta ce a yadda sojojin gwamnatin Mali ke ƙoƙarin kwace garin Kidal da ya shafa shekaru da dama a hannun 'yan tawaye masu iko da garin sun ce a Tabau mafari kenan aka shiga ɓarin wuta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Jiya Litinin sojojin Isra'ila sun fitar da wani faifan bidiyo da hotuna da suka ce yana nuna wasu makaman da kungiyar Hamas ta ajiye a ƙarƙashin asibitin ƙananan yara a Gaza, ta kuma ce ga dukkan alamu an ajiye mutanen da aka garkuwa da su a wurin. Mai magana da yawun rundunar Rear Admiral Daniel Hagari ya ce sojojin sun gano cibiyar bayar da umarni ɗauke da tarin makamai da suka haɗa da gwarnati da rigunan ƙuna baƙin wake da sauran bawamai da mayakan Hamas suka ajiye a ƙarƙashin asibitin Rantisi. Asibitin kula da ƙananan yara da ke gwada ƙwararrun likitoci masu kula da cutar daji. A ɗaya ɓangaren kuma, Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗin cewa al'amarin jin ƙai a zirin Gaza na ƙara taɓarɓarewa domin ko motocin dakon kayan agaji za su daina tafiya nan da zuwa Talata idan ba a samu ƙarin man fetur ba. Rijiyoyin ruwa sun daina aiki ga kuma katsewar hanyoyin sadarwa. Shugaban ofishin jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya a gabashin Kudus, Andrea Di Domenico, ya faɗa mana yawa labarai ta hanyar wani taron bidiyo tsagaita wuta don jin ƙai da samar da man fetur da kayayyakin da ake buƙata. Duk waɗannan ya kamata su faru a yanzu. Suna fuskantar ƙurewar lokaci kafin su fuskanci wani babban bala'i. Jiya Litinin an sassauta tutoci a ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a faɗin duniya, ciki har da hedikwatar hukumar ta New York, yayin da ma'aikata suka tsaya cikin shiru don jimamin abokan aikin sama da 100 da aka kashe a Gaza a yakin Isra'ila da Hamas. An sassauta tutar Majalisar Ɗinkin Duniya mai launin shuɗi da fari da ƙarfe 9:30 na safe agogon kasar a ofishoshin Bangkok da Tokyo da Beijing tare da sauran wuraren Majalisar Ɗinkin Duniya. Sakataren Janar Antonio Guterres ya jagoranci jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya wajen yin shiru na minti ɗaya a hedikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin da agogon ya kai ƙarfe 9:30 na safe a birnin New York. Tunda aka fara wannan rikici, sama da ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimaka Falastina 100 ne suka rasa rayukansu, kamar yadda ya wallafa a shafin X wanda a baya aka fi sani da Twitter, tare da hoton manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da ke tsaye cikin shiru.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, da kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, shi har da noma tushen arziki. Shaju a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, kuma injiniyan mu ne yanzu Muhammad Hafiz Baballe. Sallama da ku daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC.